haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 8 ga watan Maris din shekarar 2020. Hukumomi a Amurka sun tabbatar da mutuwar mutum na 19 yayin da jami'an gwamnatin shugaba Trump suka ce suna faɗi tashin ganin an hanzarta samar da kayayyakin gwaje-gwajen cutar coronavirus. A jiya sabar adadin waɗanda cutar ta harba a sassan rabin adadin jihohin Amurka ya haura zuwa 400. A baya-bayan nan jihohin Pennsylvania, Indiana, Minnesota da Nebraska suka bayyana mutane na farko da suka kamu da cutar yayin da Florida ta samu mutum 2 da suka mutu. Yayin wani taron manema labarai da yawa kan ajiya Asabar a fadar White House, sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma Alex Azar da kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna Stephen Hawan sun yi watsi da sukar da kwararru a fannin kiwon lafiya ke yi kan cewa an bata lokaci wajen samar da kayayyakin gwaje-gwajen cutar inda aka wato idan akwatanta da matakan da kasashe irin su Korea ta Kudu da Jamus suka dauka. Hukumar lafiya ta duniya WHO dai ta ci gaba da yin kira ga kasashe da su tashi tsaye.
We continue to call on countries to find, test, isolate.
Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kenan yake cewa muna kira ga kasashe da su nemo su yi gwaji su kuma kebe waɗanda suka kamu da cutar tare da ba su kulawa a kuma bi diddigin waɗanda suka yi cuɗanya da su.
Every contact.
Yanzu a jiya Asabar dai adadin mutanen da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya ya haura 100,000 yayin da mutum kusan 3,500 suka mutu. To a Italiya kuwa hukumomi sun ba da tabbacin cewa shugaban jam'iyyar Democratic Party a ƙasar ya kamu da cutar ta coronavirus. Sannan wani jami'i a fadar Vatican shi ma ya harbu da cutar duk a birnin Rome. Kamuwar Nicola Zingaretti da cutar na zuwa ne yayin da al'ummar kasar ta Italiya ke nuna fargabar gwamnati bata wato bata himmatu ba wajen dakile yaduwar cutar a kasar a kuma daidai lokacin da adadin waɗanda ke mutuwa shi ma yake karuwa. A halin da ake ciki an garkame garuruwa 11 a arewacin Italiya yayin da ake kuma dakon gwamnati ta amince da wata doka da za ta bada damar a killace daukacin yankin da ake kira Lombardy da wasu larduna 11. Idan haka aka mance da dokar matakin rufe biranen zai shafi Milan da Venice inda za a hana mutane shiga ko fita daga cikinsu har sai nan da ranar 3 ga watan Afrilu kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar ta Italiya ke ruwaitowa. Samar da daidaito tsakanin jinsunan maza da mata shine zai zamanto batun da za a fi mai da hankali a kai yayin da a yau za a fara bikin ranar mata ta duniya. Taken wannan shekara shine #H4Equal. Wato samar da daidaito a tsakanin kowa da kowa, samar da daidaito a tsakanin jinsuna da fagen siyasa da samun damar shiga kafafen yaɗa labarai da fannin kiwon lafiya da kuma wuraren aiki na daga cikin muradin da wannan rana ta mata za ta fi mai da hankali a kansu. Kiyasi da ya nuna cewa mata su suke da kusan rabin adadin al'ummar duniya amma duk da haka sukan gaza samun wakilcin da ya kamace su musamman a fagen shugabanci kamar yadda wani rahoto da cibiyar bincike ta Global Gender Gap ya nuna. Ambassador Philip Carter shine shugaban Mid Hill Group, wata kungiya da ke bayar da shawarwari a kan al'amuran yau da kullun.
You can't ignore 50% of your population expected growth.
Yace babu yadda za a samu ci gaba a fannonin tattalin arziki da harkokin yau da kullun idan aka yi watsi da kashi 50 na al'ummar duniya.
In terms of economically, socially.
Sai dai rahoton ya ce lura da yadda al'amura ke gudana sai nan da sama da shekara 99 kafin a samu irin daidaiton da ake bukata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya, wacce ake wa lakabi da UNHCR a takaice, ta kaddamar da wani asusun neman tallafin dala miliyan 621 domin tallafawa kusan yan gudun hijira miliyan 1 waɗanda suka tsere daga gidajensu a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo suke neman mafaka a ƙasashen da ke makwabtaka da su. Ita dai ƙasar ta Kongo ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar Afirka da ke fuskantar yanayi mafi muni dangane da halin da 'yan gudun hijira suka shiga. Andrek Mahechik shine kakakin hukumar ta UNHCR.
Tensions in the region have been rising since the.
Yace ana ci gaba da samun tashin hankula a yankunan kasar tun bayan da dakarun gwamnati suka kaddamar da wani farmaki a watan Disamba akan dakarun hadin gwiwa na ADF.
Allied Democratic Forces or ADF.
Mafi aksarin yan gurin hijirar da sun tsere ne zuwa Uganda wacce take rike da kalla mutum 200 sannan wasu dubbai sun tsallaka zuwa Burundi, Rwanda, Tanzania, Zambia da kuma Angola. Wani sabon rahoto da cibiyar tsare-tsare ta ASPI da ke ƙasar Australia ta fitar ya yi gargaɗin cewa hukumomin Beijing suna tilastawa 'yan ƙabilar Uyghur marasa rinjaye yin ayyukan bauta a yankin Xinjiang na ƙasar China. Cibiyar wacce babu ruwanta da siyasa ta fitar da rahoton mai taken ana sayar da 'yan ƙabilar Uyghur ne a jiya.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kammala tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano, wanda zai ɗora mana daga inda ya tsaya a makon da ya gabata dangane da batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai ko gidan jaridu. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawa.
Wani batu wanda yakan jaza ita kanta wannan rashin fahimta ko takaddama tsakanin yan jarida da jami'an tsaro shine wajen bayar da labari. Idan wani abu ya faru da dan jarida yake so ya iya sanar da al'umma, misali ko wani abu na ausari ko na rashin jin daɗi wanda ya kai ga halaka rai, misali za ka ga galibin lokuta jami'an tsaro suna rage waɗannan alƙalima. Sannan kuma wato shi kansa ba da bayanin akan me ya faru ma akan kai ruwa rana kafin ma su 'yan jarida su samu shi daga jami'an tsaro.
To galibi abin da yake faruwa yanzu kamar in na fahimce ka, a lokacin da aka dinga irin samun harhare daga wato masu tada kayar baya wanda a nan Kano a shekarun baya an samu irin wannan matsaloli, ni din nan da ni an sha zuwa gurin da aka ce bom ya tashi ko an yi wasu harbe-harbe, ana gama yi mukan je muga sin din gurin da abin da ya faru, muga kuma abin da ake kira casualties, yawan mutanen da suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikkata. Galibi zaka ga abinda shedin gani da ido ko kika gani wa idanka, akwai lokacin da zaka shiga cikin wani yamutsin ka kirgagawa wakin da hannunka. Amma a ka'ida aikin jarida ba za ka yi gaban kanka ba ka zo ka bada labarin sai ka fita hannun yan hukuma. Akwai kiyasi ko kuma bayani a hukumance na mutanen da suka rasa rayukansu, akwai kuma wanda shedin gani da ido suke faɗa yan jarida ko dan jarida gani. Illa iyaka idan ka zo bada labarin yadda ake yi, zaka faɗa abin da aka faɗa a hukumance. Mutane guda shida sun rasa rayukansu kamar yadda kwamishinan 'yan sanda ya bayyana wa manema labarai misali. Amma shi dingani da ido sun ce mutanen da suka rasa rayukansu sun fi mutum 50. To kaga wannan yakan fito da al'amarin, illa iyaka su al'umma su ne wanda za su iya zama alƙalan kansu, illa iyaka abin da ake so.
Wasu lokutan ma za ka ga abinda 'yan jarida ke kokawa da shi ne, wasu lokutan kafin ma a baka wannan alƙalma na mutum shida din ma sai an yi jidali.
Eh, kwarai da gaske. To kuma ka ga rashin bada bayani akan lokaci, yayin da ka zo kana so ka bada labari kai abu ya faru editan ka a can headquarters ɗinka inda kake aika labari ko a talabijin ne ko a jarida ce ko a rediyo ne kana so ka bada labari, ka san yadda duniya ta zama kamar a tafin hannu a yanzu. Ƙalubalen da ɗan jarida yake fuskanta da zaran an yi abu an ɗora a social media, editan ka sai ya bugo maka mai tace labarai ya ce mun ga an ce abu kaza ya faru, muna so ka aiko mana da labarin. To matsalar da ake fuskanta yayin da kuma aka samu jinkirin samun kiyasi daga hukuma din, sai ka samu kanka a cikin tsaka mai
labari baya cika.
Illa iyaka waɗanda suka goge da aikin za su ce a lokacin da nake rubuta wannan rahoton ban samu cikakken kiyasi daga hukumomi ba na mutanen da suka rasa rayukansu. sai dai shi din ganin da idan sun ce mutane a can ne suka rasa rayukansu.
Gogagu ne ke yin wannan da ba?
Eh, wanda yake ya san makama aiki. Eh, gogagu. Saboda amma idan baka goge ba sai ka ce ai an tabbatar da mutuwar mutane 150 misali. Wanda kuma ba hukuma bace ta gaya maka shaidin gani da idan ne suka gaya maka. To
haɗe
ganau ne. To hakan kuma sai ya kawo an samu rashin jituwa tsakanin kuma hukumomin da kai da ka aikata wannan labari. Saboda haka sai ɗan jarida shi ma ya yi taka tsantsan a cikin aikinsa. Ya bi ka'idar aikin domin shi ma ya samu kansa.
To har yanzu dai akan wannan magana ma Bashir shine cewa a yayin da kake ta jira misali kwamishinan ƴan sanda ko hukumomin tsaro su gaya maka mutum shida nan da ka an ba mu misali ɗazu. Wato mun yi magana cewa abin yana zama jidali sai ka ci kwakwa. Duk da haka wato rashin bada bayanan.
Ba karamar matsala ba ce.
Eh.
Rashin bada bayani ga jami'in ga su jami'an da ya kamata su bada bayani abu ne wanda yake a kasashen da suka ci gaba a inda ake aikin jarida a kasashen duniya da yawa za ka ga. Hukumomin ne ma ke ta bin diddik suke bin cin duniyar 'yan jarida su zo a gaya musu abin da ake ciki. Amma sai ka rasa me yasa.
Wato ai updating din su.
Ai updating din su, knowledge din su. Ai keeping din su posted. Abin da ake nufi a gaya musu lamari, a gaya musu gaskiya al'amari. Za ka ga su a can kasashen da suka ci gaba din kokari ake hukumomin ma 'yan jaridun su zo a ce musu ga bayanin da ake so a yi musu. Sabanin kuma nan kai bayanin kake so a yi maka ana gugguce maka.
Ga bayanin da ka sani na da azhar yanzu la'asar ta yi
ku zo ga wani karin bayani. To duk abin idan ana yin shi a doro na bayani da tabbatar da cewa duk abin da ya faru 'yan jarida na farko dai ba su sha wahala wajen gano gaskiyar lamari ba.
Wai ma Bashir ya zaka auna abin da kuke kira hold news ɓoye labarai. Wato matsalar da yake jazawa tsakanin ko rashin jituwa tsakanin 'yan jarida da wato jami'an tsaro.
To kaga idan aka ce akwai magana ɓoye labari shi ɗan jarida dama labari kullun cikin farauta sai yake. Kamar mutum ne zo daji zai farauta ka ce masa ai namun dajin sun gudu babu su. Shi kuma wataƙila ya tsaya daga gefe yana jin kukan zakuna, yana jin kukan damusa, yana jin kukan kuraye amma kuma an ce masa babu wani dabba a cikin wannan dajin.
Har da tsuntsaye ma.
Har da tsuntsaye. To kaga ai ba zai yarda da sincerity wato gaskiya ko kuma irin mutuncin wanda ya kiya gaya masa gaskiyar wannan al'amari. A dalilin haka in yaje buga labarin sai ya ce duk da shi jami'in da na nemi ya mun bayani ya ce babu wata naman jeji a cikin dajin nan. Ni na ji wa kunne na kukan zakuna da kuraye da dukkan wata dabba mai hadarin gaske a cikin dajin. To kaga wannan ne zai dora al'umma su gane a cikin mai bada labarin da wanda yake yadda a faɗi gaskiyar lamari wane ne bai wa al'umma adalci ba.
Kuma wannan sai ya zama cewa kaman kai masa riga malam masallaci ko kuma kai mai laifi.
Eh, kuma shi a nasa tsarin a cikin tunaninsa sai ga kai masa laifi. Amma in aka ba abin yadda yake. Duk kullum abin da ake samu matsala a shi shine ba a sauka akan turba dan duk abin da aka ce yana da ka'ida ba abu ka'idar ba aka ce za a bi san rai to ba za a samu sakamakon da ake nema ba.
Wace rawa hukumomi za su taka da koma mutanen gari da sauran masu ruwa da tsaki wurin ganin cewa misali an samu daidaito da fahimta tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro tunda ka ce dan juma ne da dan jummai?
To al'umma za su yi amfani da wata dama wanda zamani ne ya zo da ita kuma tsarin mulki zo da su. Kafofin yaɗa labaran nan da suke wanzuwa a cikin ƙasa ana kafa su ne domin biyan buƙatar al'umma. Kuma duk abin da aka ce ana amfani da ra'ayin masu ruwa da tsaki ko ana neman ra'ayin masu ruwa da tsaki kafin a aiwatar ko a irin wannan tarurruka da ya kamata a ce ana shirya su domin a samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da 'yan jarida to ya kamata a saka al'umma ciki su ba da ra'ayinsu da gudunmuwarsu. Domin babu wani abu da za a cimma burinsa a tsari na irin tafiyar ƙasa a kowane fanni na ɗan adam ba tare da an nemi ra'ayin al'umma ba. Duk inda aka yi sako-sako da ra'ayin al'umma to za a ci tuwon babu me yadda ake so a ci. Wannan shine babban ƙalubalen da yake ake fuskanta kuma ya kamata jama'a masu ruwa da tsaki su fito su nuna cewa suna da haƙƙi a dukkan wani tsari da yake tafiya domin cigaban wannan ƙasa. Inda ana tarurrukan nan akai-akai domin a gyara irin waɗannan matsalolin sai an waye gari. Idan kaga jami'in tsaro kaga ɗan jarida kai in ka ce suna da rashin jituwa za su haɗu su yi maka rudugu a kanka su nuna maka kuskurenka.
Me gwan uto wai zai wannan abin da ka faɗa?
Al'umma ce. Al'umma za su yi mu kuma wanda muke wannan aikin ya kamata mu nuna wa junanmu. Duk lokacin da aka ce akwai wasu abubuwa waɗanda suke akwai matsaloli a kansu to ya kamata mu tsaya mu jawo hankalin junanmu a duk lokacin da muka zo wani majalisi a inda muka samu dama da waɗannan jami'an tsaro musamman manyan waɗanda suke sun gugu sun yi ilimi suna da manyan makami mu nuna musu cewa mu da su a tsakanin aiki ba abokin gaba bane ba mu partners in progress ne abokan ci gaba ne idan aka dinga dabbuka irin wannan aniyar wata rana za a waye gari an samu wata sabuwar wayewa da al'umma za su ce yau ga dan sanda yau ga dan jarida yau ga dan buɗan jaridu ba yake
ibal bai hada kai masu sauraro da wannan ne muka kawo muku ƙarshen hirar da Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na dandalin ɗan jarida yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin babban bakon namu Malam Bashir Muhammad Bashir da kuma wakilinmu daga jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington
A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
ba wa'insu ba su karanta komai haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alola ba bai yi komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mai kuro na yan jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komai ba san shi
komai ake so a yi tsoron Allah ka a yi tsoron mutum eko na ECOWAS shine aka ce sunan shi eko kudin da ECOWAS kuma ba wanda yace ko ta kasa ta yi kudin wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne sararin shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu duka na sabon shiri na tsaka boye muna fatan kuna da lafiya kamar yadda muke anan shin kuna ganin kudirin wasu shugabannin kasashen Afirka ta yamma na cewa suna so su fito da takardar kudin nan bai da ita eko zai ku haifar da kasashen dama ido
sunana Maimuna Ibrahim to a matsayina na ƴan ƙasa wa'an ga kudi da aka ce za a yi ganin cewa shugabanninmu ba za su dauko abin da za ya cutar da mu ba game da wa'annan kudi dinda in tahiyar ta yi daidai abu ne mai amfani abu ne mai mahimmanci wanda kowace ƙasa ka ta yi ba sai an samu wani kuskuren canje-canje ba in ka je da kudinka guda kowace ƙasa ka shiga kana iya sayan abin da kake so ba tare da an canza maka ba ko an karya maka daraja ta kudi kenan mu dai goyen bayan da muke yi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa haka shine alheri game da wannan canjin kudi
to ko ina ka duba dai zaka tarar da cewa ra'ayoyi sun sha bamban sosai galibi saboda rashin tabbaci na abin da zai faru idan aka fito da shi wannan kudaden wanda kuma ga alama ba ma san ranar da zai fara fitowa a ganshi ba kuma gashi an sha ma dai dage ranar da za a soma amfani da kudin domin daga shekarar 2000 lokacin da aka soma magana fitowa da shi din an dage soma amfani da kudin eko din a kalla sau uku a shekarun 2005 da 2010 da kuma 2014 yanzu mana da muke zance nan da ku an ce wai daga cikin watan Yuli wannan shekarar ta 2020 ake sa ran watakila a fara ganin an fara amfani da kudin shi ma wannan lokacin manyan bankunan da ke karkashin rukunin bankin African Development Bank na raye kasar Afirka ya bayyana shakuncewa da kyarwa canja ita ma wannan ranar ba to ita dai maganar kudin eko din nan ta samu asali ne a wajajen shekarun 2000 lokacin da wasu kasashen Afirka ta yamma musamman mallakar Faransa a cancan da kenan in suka bayyana niyyar su na fitowa da sabon kudi wanda zai mai gulmi wanda suke amfani da shi kasashe takwas na farko din da suka fito da shi din sun hada da Benin da Burkina Faso da Guinea Bissau da Cote d'Ivoire da Mali da Niger da Senegal da kuma Togo wanda kuma suka ce za su fito da kudin ne domin ya mai takardar kudin ta su ta sefa wacce ba su kadai ba ana amfani da ita a kasashen Afirka ta yamma da na tsakiya har guda 14 daga baya ne a lokacin da shugabannin kasashen Afirka din suka yi wani taro a Abuja a shekarar da ta gabata aka samu karin kasashe irin su Nigeria, Liberia da Ghana da su ma suka fara nuna sha'awar amfani da wannan kudi din to amma maganar yanzu haka tana tangal-tangal bayan da wasu suka so mu zargin cewa shugaban Cote d'Ivoire dai Alassane Ouattara shine wannan abin zai fi amfana, domin yana son ya amfani da magana domin moriyar kansa a siyasance, da yake akwai zaɓuɓɓuka da dama da ke gaban shi a can Cote d'Ivoire. To domin duba wannan lamarin ne wakilinmu ne mai silimin Muni Barma zai yi kama da cigaban muhawarar da ya shirya tsakanin Abdu Idi da kuma Siraji Isa kan yadda suke ganin wannan lamarin din, inda kuma za mu soma ne daga kalaman da aka ce an jima ana jin suna fitowa daga bakin shi shugaban Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da ke kara kawo shakku a cikin lamarin.
Siraji, ya wace irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka bada wannan sanarwa ta kudaden ECO a karkashin inuwar kungiyar EMOA a maimakon ECOWAS da ake ganin ainihin tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri?
Yawwa, wannan kudi masu na France fa masu lambar turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata ‘yan kasashen Afrika su ba kudaden su sunan da suka ga dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kudi da duk irin tsarin da za su azawa na kudin su zamanto suna da lambar kasashen mu na gida. Shine kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da ake ce ma France CFA a janye ta kwata-kwata a bar kasashen Afrika su fuddo kuɗi masu lambar sunayensu.
A yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta juya ta koma ECO kai tsaye.
A wannan lokaci ai ka gani 'yan fararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi. Wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissafi na kuɗi a ɗauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari. Shi yasa ka gani wannan magabata ko wannan shugabanni suka yi taro abin kamar da a hankali ne yake taya ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi
kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a
cikin gurin da aka sa gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne. Na saurari Alhaji Idi Abdu yayi magana ba ni a zaman a matsayina na da niki da dan sani kadan na wannan sani na
tattalin
arziki mu a lissayin da muke da gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kudaden an aka yi su wai kudi ne sunan kudi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin kasashen dan an sake ma kudi sunan ko ai kaza aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi mutuka a cikin kasashen umba a yi hamzari ba na kasashen su zumanto suna kasashe ne masu ƙarfi masu ƙarfin tattalin arziki
tsarin baya da illa ba zai illa ba a kan tattalin arziki
kowace kasa yo ba kasar Zimbabwe ba haka ba suka yi suka amshi kuɗi suka sake ma kuɗin su suna suka sa mishi dolar Zimbabwe sai ka je da dolar Zimbabwe sai ka sai burodi wannan da ake sai da dala 40 sai ka sai shi a dollar 10,000 na kasar Zimbabwe ka mance da wannan aka yi ta abun ya koma kaman ma wasan kara tunda baya ta yadda za a yi kasar in bata da ƙarfin tattalin arziki ya zamanto kuɗin suna da ƙarfi kuma a yanzu babu lahi kuɗi in ka diba ko kasashen turai babu kasa ɗaya yanzu in ka diba Alman sun bar Deutschmark in ka diba France sun bar Francais duka kasashen nan suka yi na'am suka ce tahiyyar tattalin arzikin duniya babu ƙasa ɗaya ta kawar da take iya fuskantar shi sai an yi gungu sai an zo an yi taro ga baki ɗaya saboda a daidaita tattalin arzikin na yanki a wannan lokacin ne ƙasashe suke iya samun abin da suke so suke iya fuskantar tahiyya mai gaugawa wannan tattalin arzikin duniya.
To amma wasu na zargin kamar akwai makirci ne Faransa ta
shirya. Babu zancen makirci ko wannan da
ke raba kawunan kasashen yankin Afirka ta yamma.
Wannan rudani ne na mutane wanda in ka tambaye su abin da suke so su ma kansu ba su san abin da suke so ba. Waɗannan mutanen su ne suka yi ta zabare-zabare suna zage-zage suna cewa ya kamata a bar zancen France CFA. Mutanen da shugabannin suka zo suka yi na'am suka ce an bar zancen France CFA za a ɗauka kuɗi masu sunan ECO. To tattalin arzikin namu cire su sai mun raba da kasashe masu kwari wanda ya zamanto kuɗin ya zamanto suna biye da kuɗin manyan kasashe wanda yau gobe kuɗin bai yiwa kamar misali mai hannun jari yazo a cikin kasashen me yasa kudaden shi saman kudaden da ba su da gari saboda abunda abun yi shine gobe abubun da zai sa a saman hannun jari sosai haka ko misali in an dauka sai ta yi wata shekara kudin daraja su ta fadi kenan ka gani ya fadi shi kanshi kuma mu nan kanmu in kudin ba a jingina su da ba wannan kudin kamar euro sai ta yi abunda kake sai a shika 10 ya kuma kana sayin shi a shika 20 abunda ka saba sayin shi a shika 10 an ce ma a shika 20 zaka sayin shi saboda kudin daraja su ta fadi
kamar an bayyana cewa kungiyar ECOWAS ta fito ta yi sanarwa cewa wannan abun tsarin nan da aka bayyana ba da yawunta akai sa ba
a wannan ni ban shi shi ba watara yayi magana da sunan
Imowa
yayi magana kuma da sunan kasashe tunda mutane su mai shugabannin kasashe ba mutane bane ba haka wanda kamar ni da kai haka kowa tashi huda albarkacin bakin shi sun san da akwai kaida in bai samu hujjar da zai iya magana da sunan wannan kasashe ba ai da yanzu dai bayan dai sun hito sun ce abin da ya hudi bai shahe su ba tunda shi kadai ya shafa
ba garin kamar Macron ne ingiza shi wannan abin saboda watakila shi ya sa shirin tazarce gaba a kasar Cote d'Ivoire
ba ne ba
yana so a kama masa ya ci gaba
wannan ai lisahi ne wannan na siyasa kakka kawo shi ga lisahi na kudi ba dai bane ba wannan lisahi ne na tattalin arziki na kasashe wanda suka yi zamna suka yi ta aiki aka yau shekara kusan 2 da yan kai aka yi ta wannan aiki akwai kwararri masana wanda suke ta wannan aiki su wa shugabannin kasashe ai suna aiki ga wanda masana nasu suka basu kamar takardun wanda gabaki ɗaya masana suka aza musu ga turbar da suka aza ai dai tace suke magana shugaban kasar Cote d'Ivoire bai hito bai magana da sunan kasar shi shi kadai ba gaskiya bane ba inda yayi magana da sunan Cote d'Ivoire kuma yayi angajen duka kasashe wannan na Imowa zaka ji ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ci musu yarda ba tsari ne na tare akwai wakilci misali
cikin kungiya ma tana cikin wannan tafiya
in ba ta cikin ai da yanzu Niger ta yi magana mutuka inda ba a yi magana da miyanta ba ai da jiras ne da ta yi magana wannan magana da ƴan huruhul da suke yi shi ma kanshi wani rudani ne ake so a huddo marasa digi gaskiya kamata a rika tsaye da mutane kuma su bar magana saman misali fanni wanda basu da kwarewa saman shi ba mai wa'insu basu karanta komai haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alwala ba bai yi komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na yan jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komai ba saman shi a tsaye da shi ya kamata.
Alhaji, ina so komai ake so a yi tsoron Allah ka a yi tsoron mutum a yi adalci. Eko na ECOWAS shi ne aka ce sunan shi Eko kudin na ECOWAS. Kuma ba wanda ya ce kowace ƙasa ta yi kuɗin. Ƙasashen ne suka gamu wannan 15 na ECOWAS suka ba wannan kuɗin nasu sunan ECO kuma suka ce ECOM bai yada alaƙa da kuɗi ɗaya. Yana garkuwa da euro da dola da kuɗin China da kuɗin Japan.
Wato ya dogara da su kenan
ya dogara da wanga kuɗin. Haka aka tsaida shi. Haka ƙwararrun na ECOWAS suka tsaida shi. Kuma ina gayyata kanena ya tahi bisa sit din ECOWAS zai ga sanarwar da ECOWAS ta yi tace ECO ne na ECOWAS haka aka yi shi ile flexible kuma ba suna bane aka sauya ma sifa aiki ne aka yi wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne san ran shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas wannan kasashen takwas ai shilgaban cikin kasashen nan takwas su ne aka ba yaunin si wannan lazarin a hudu ECO shilgaban Niger.
To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai makon gobe lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri a madadin bakin namu Malam Audu Idi da Malam Siraju Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Mumu Barma a can Yamai Aliyu Mustafa Sakuti ne a Washington ke fatan mun ba ku lafiya.
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.